دکی دا مفر کی دا سر کل دا المارن ادرن دنیا ددرن دنیا دون حکا ینا نیمان اتی مکامس دا دعا منا فاتا اللہ باکا لافیا دا سورن یم واسوما اللہ تبارک و تعالی باسو لافیا زی وحلا کسا مون متن ونبی دا لافیا وات وندی کی دا لافیا گبالیا مسمان ازامن ینگن دو کو وادا بین دے دامیش Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lafiya. Kai da ka rubuta wannan takarda, kai ma Allah ya baka lafiya. Na'am. Yau za mu shiga darasi na 38. A jiya mun yi darasi na 37 a kitabu zakat, babin zakka, kuma mun karanta hadisai da dama. Hadisin Abdullahi dan Abbas kanin manzon Allah, hadisin Abu Sa'id al-Khudri babban sahabin annabi, hadisin Abu Huraira shi ma babban sahabin annabi. Anan ya kawo hadisan Abu Huraira a jere, amma abubuwan da suke karantarwa daban-daban ne, musamman hadisi na karshe da muka karanta wanda yake bayanin abubuwan da ake biya da abubuwan da ba a biya. Amma dai mahallu shahid shine tabbatar da fitar da zakka a cikin rikabi, wanda mafiya yawa da ni yake samu, yanzu ba cika samu ba. Ina iya tunawa mai littafin risala ya ce rikasu jismul jahiliya, haka ya tarifi, kuma dama shi ne haka tarifin kenan. To yau kuma za mu shiga hadisi na 184, ko da yake jiya mun karanta hadisin Abu Huraira, Allah ki kare yadda da shi. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد ولعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينكب ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراءه وأعتاده في سبيل الله وأما الأباس فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن أم الرجل سنو عبي رضي الله عنه. نعم ولا حديث لك أبو هريرة عبد الرحمن بن الفقر الجوزي رضي الله عنه sai daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ta wajen kusancin da ya samu da annabi, amma ba yawan shekarun da ya tare da manzon Allah ba, tunda shekarun da suka yi tare da annabi shekaru uku ne kacal. Kafin ya zuwa ko waɗanda suka shekara nawa tare da annabi? Shekara 19 bayan annabci. Maza Allah shekara nawa ya yi bayan annabci? Shekaru 23. Shekaru 23, 13 a birnin Makka, 10 a birnin Madina. Saboda haka Abu Huraira ya zo ne bayan shekara wajen 7 da hijira a birnin Madina, ya zo da mahaifiyarsa. Lokacin da ya zo da mahaifiyarsa ya karbi musulunci, ita kuma ta ƙi karba. Ai haka aka yi. Ita kuma ta ƙi karɓa. Ya zo ya faɗa ma annabi ya ce yana ƙaunar mahaifiyarsa, yana son ta ƙwarai da gaske, amma fa ta ƙi karɓar musulunci. Shi abin da yake so a yi mata addu'a ta karɓi musulunci. Maza Allah ya masa addu'a ya ce Allah ya sa ta karɓi musulunci. Shi kenan ya dawo sai ya samu tana wanka. Ya dawo gidan ya samu tana wanka. Bayan ta fito daga wanka ta sa kayanta, sai ta ce kai ni wajen manzon Allah. To nan ne ta karbi musulunci. Da ta karbi musulunci sai Abu Huraira ya ce tunda ya ga yaro ki a yi masa addu'a mahaifiyarsa ta musulunta, kuma addu'a ta karbu ta ci, yanzu bari ya sake roƙon wani abu. Sai ce ya annabi, ina son da ni da mahaifiyata ka roƙan mun Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu'minai suna kaunanmu. Wanzu Allah yake an gama. shine ya musu addu'a yace Allah ya kaunace ku ga bayin Allah mu'minai wanda yake son ku mu'mini ne wanda yake kin kuma munafiki ne ai yake fa duk wanda ya zagi ku kure munafiki ne to da babu yadda za a yi mutumin da annabi ya yi masa addu'a to zaka zo ka fake ka ce addu'an annabi ba ta karba bane amma ka yi addu'an babanka ta karbu ko na limami angonku ai addu'an annabi yanke addu'an sa karbe biya ce duk wani annabi ko manzo idan yayi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala yakan karbi addu'an sa idan addu'an bata karbu ba za a ce bata karbu ba tunda annabi ma akwai inda yayi addu'a da Allah ta'ala ya yace na riga na yanke hukunci ba zan canza ba ya roki abubuwa guda uku Allah ta'ala ya karbi guda daya yace saura biyu ba zai yi ba hakura a wata ruwaya ya roki abubuwa uku guda biyu an karba ma daya ka ce a'a aw yalbisahum shi'a ya za sai ka samu a masallaci guda ba yi sa'a ba liman da ladan ko da na'ibi suna rigima wani yana neman ya tura wani eh liman da ladan ko sun hada neman mazaura ne ayayu wallahu a'lamu rikicin sun can duka lokoci a cikin gari haba liman da ladan sai ga su ya su suna rikici zakari aw yalbisahum shi'a shi yasa idan ka je kusa da masallacin Madina ko wani masallaci da yake kiransa Masjidul Ijaba to waɗansu su sun ɗauka cewa tun da annabi ya yi sallah a wajen duk wanda ya je shi ma ya roƙa wato Masjidul Ijaba ne sha yanzu magani yanzu shi yasa ma hukumomi suke rufe masallacin sai dai su bar mutane kawai su ta zazzaga amma duk da haka zaka ga wani yana ta addu'a to kai ka bar ɗakin Ka'aba ka bar ɗakin Ka'aba ga inda zaka yi addu'o'i sosai ka zo yi Masjidul Ijaba kana ta ƙoƙari a wajen so anyway wata rana kuma manzo Allah yake wa ne ne zan masa addu'a duk abin da na faɗa ya kiyaye sai Abu Hurairah ya ce gani ya ɗauki mayafinsa ya shimfiɗa mayafinsa annabi da ya gama jawabi sai ya tattare mayafin ya ce tun daga wannan rana duk abin da annabi ya faɗa to nakan haddace ya sa dama hadda baiwa ce wani sai ya ganshi ya zama gifted duk abin da ya karanta zai haddace a makarantu mun gansu da yawa ko kuna ta wahalan karatu shi kuma zai muku dariya kawai saboda Allah tabaraka wataala ya riga ba shi waɗansu kuma suna da basira saboda ƴan wuyuwi ne ana samun haka ni dai waɗanda muka zauna da su dai na ga wuyuwi ɗin da suka abun na ba fa da yawa waɗansu ba a yanzu fa ba a kinda suke ba ƙwarai da gaske zo akwai wani ma ya haukace wanda tare da su muka yi makaranta saboda sun ce wuyuwi ɗin tana sa musu basira to amma sai dai ka sani duk basiran da ka jawo ƙarfi da yaji wata rana za a nemi basiran a rasa saboda wanda yake sha za ka gan shi yana da tsananin tunani ba a ganin samari masu shaye-shayen nan ne wani ya zauna ya yi wani tunani sai ga ko ubansa ba zai yi wannan tunani ba amma fa ba yi da cikakken hankali ana shiga wani wuri shi kenan kuma za ka gane cewa shirme ne kawai to Abu Huraira Allah shi ƙara yadda da shi shi ya samu haddan hadisai ne saboda addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai ma kana da addu'an da zaka yi in kana da karatu yana kwacewa ga addu'an da zaka yi ba sai ka ji an rubuta maka fa'imi ba in Allah ta'ala bai ga dama ka haddace ba ko duka qur'anin ka shanye ba abin da zaka rike da addu'an da zaka yi rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma Qur'ani ya ambata to wannan babban sahabi Abu Huraira da haddan hadisai ya dara masauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta wannan bangare yace ba'atha Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama umara ala sadaqa annabi ya aika Umar dan Khattab wakilin sa wajen karbo sadakan zakka. Malamai suna da fassara guda biyu, wadansu suka ce sadaka na noma, wasu kuma suka ce sadakan zakka ake nufi. Amma an nada ki wajen karbo zakka yafi inganci, saboda ana nada aljabi, ana nada as-sawa'i. In ka ji sa'in gari kaza, ai wakilin karbo zakka ne, sai dai kuma ban ji jabin gari kaza ba. Ya kamata a samu jabi, in an samu sa'i a samu jabi, shi ma mai karbo zakka ne, mai karbo zakka. To annabi ya nada Umar dan Khattab ya je karbo zakka, da ya je ya kara ɗaya sai ya dawo. Fakila, sai yana ba da annabi labari aka ce, mana Abnu Jamil, Ibnu Jamil ya hana zakka, wa Khalid ibn al-Walid, Khalid dan Walid ya hana zakka, wal Abbas ammun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, babban magana babban annabi Abbas bin Abdul Muttalib shi ma ya hana zakka. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bayan annabi ya ji sai comment ya sanadda su abinda ba sani ba. Abinda annabi yace ma yanki Ibnu Jamil, yace Ibnu Jamil yace bai da dalili, ina ganin a to kyama yake yi, ko me yasa yayi haka? Illa an kana faqiran fa aganahu Allah, yace da fa talaka ne Allah ya wadata shi. Shine wanda malamai suke cewa yana cikin talauci na inna naha, yazo ya matsa ma annabi, sai da annabi ya masa addu'a, Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi arziki. Yanzu kuma an je karbo zakka, ya ce ba zai bada zakkan ba saboda ya ga zakkan ta yi yawa. Shi yasa annabi ya faɗi wannan kalma. Wannan kalman a cikin jumloli na ilimin balaga shine al-madhu bima yushbihu dam, ma yanki Ibnu Jamil illa an kana faqiran fa aganahu Allah, da talaka ne Allah ya azurta shi, gode ma Allah ba zai gode ba. Yace babu damuwa. Yace amma Khalid da kace ya hana zakka, yace fa innakum tazlimuna Khalid, yace kuna zaluntar sa ne, ai dukiyarsa ba ta kai zakka ba. Shi dai kawai yana da kokari ne yadda yake fitowa yake gidansa. Ka san wani dan barazana ne ba haka ba ne? Amma sai ka dauka ya mallaki wani abu daga nan ba abin da ya mallaka, sai tsaban barazana. To barazanan ka ta tsaya karkake ta ne iyaka, ba su suka su maka yawa. Ana samun yan kasuwan da za su zo suna kariya, kawai don sun ga waɗansu suna yin yadda suka ga dama, sai ga sun je sun shiga ba su suka na bankuna. Wallahi inda za su mutu, yan uwansu za su kama maki. Sun je wannan banki, ba wannan banki sun ci baki, wancan banki sun ci baki. Ana ganin su da manya-manyan motoci, da manya-manyan riguna, da manya-manyan abubuwan barazana, amma ba su sukan banki ya musu katutu. Wannan babu alheri a ciki. Za ga waɗansu ‘yan kasuwa musamman irin yaran nan da ba su da shekaru sun fi shiga irin wannan yanayi, da wasu tsofin ‘yan boko ‘yan ƙarya. Ai, in kana da kuɗi ya ƙare, ka yi haƙuri kawai. Kai kuma yaro, karka ce za ka yi irin na wani, in dai ba ƙoƙari za ka yi wajen tattali da yadda za ka tara ba. Amma in ka ga wani ya yi abinda ya yi, ba ka san abinda ya taka ba. Tun da wani lokaci arziki ma ai sirru ne. Yanzu mutum yana da miliyoyi kaza, sai ya zauna a majalisa ya ce ni fa miliyan kaza nake da shi. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka abubuwa, aka ce ka ringa boyewa. In kana da wata ni'ima ka ringa boyewa. Wallahi in baka yi sa'a ba za ka yi taɗi ma ɗan uwanka na jini, ko kuma wani abokinka na kudda kudu, kana masa taɗi fi haushi yake ji. To fa in ya je zai kwana yana sallah, Allah ya karya ka. To me aka yi? Ya san ba ya kama ba, ba irin waɗannan taɗe-taɗe. Kaman ko mata ma ai ba musu taɗi. Su kuma in ka musu taɗi to shi kenan. Tana ce albakinka kaza ne, to su fa duk cefanan za su yi lissafi gwargwadon albakinka ne.
ko ba gaba ne ba ruwan su da maganan kudin wuta kudin ruwa kudin makaranta duk ba za su kawo ba in kana bada naira 50,000 ko 100,000 gida kudin ta bane kallallabe ka da wayo albakin ka nawa ne ka da albakin 200,000 ne sai ta ce haba mala shine kake takura mu a naira 100,000 a naira 100,000 kine tafanin gidan nan shine kake takura mu kake sayo mun zanin 15,000 ya kamata in daura zanin 20,000 kai ko kana fama da sutaro ko da yake wannan ba sutaro bane lolan su abuwa makamantan wadanda to shi yasa ba kowane abu yake bayyanawa ba wani abin an takura ka sai ka dan kauce masa haka sai dai kai ta addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ka to amma dai asali fi Khalid bin al-Walid yace fa innakum tazlimuna Khalida kullin nan kuna zalunta Khalid bin al-Walid fa kad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah hakika yayi khubuthin adra'ahu sulkanta jam'i na sulke menene jam'in sulke sarkin sulke to idan sulke da yawa ne me za a ce tunda muna kasan guduri ne sun fi kusa da Hausa oke salkuna to kaji duk an gida ne amma to mu je salkuna salka kuma ya menene jam'in salka salkoki haka ne dai haka ne a magana wallahu a'lam domin saboda adara'a jam'i ne na dir dir rigan yaki na sulke jam'insa adara'a rigunan yaki na sulke yana da su da yawa sai yayi hubusinsu amma suna wajensa to sai ana ganin kamar mai kuɗi ne menene hubusi ko da yake ya haɗa da ɗaya wa arata da ku da kayayyakin yaƙi yana da su da yawa sai ya ajiye su sai ana ganin kamar mai kuɗi ne duk lokacin da za a je yaƙi sai ya fitar da waɗannan ya bayar hubusi ne amma maimakon ya bayar a ajiye sai shi ya ajiye a wajensa wannan ya gwada idan kana da gidaje da yawa ka ware wani gida ya zama hubusi to za ka iya riƙewa har zuwa lokacin da za ka bar duniya amma ka rubuta saboda baya cikin gado abin da ake nufi da hubusi kenan hubusi ko wakafi ba lokaci manyan mutane gidajen da suke ciki musamman iyayenmu da kakanninmu na da su sun yi irin wannan amma yanzu yin haka yana da wahala za ka ga mutum yana da gidaje da yawa yana da 'ya'ya da yawa da zuriya da yawa idan ya zo mutuwa sai ce banda gidan na rabon gado to za a cire gidan zai ce a bari ma jikoki da 'ya'ya da jikoki in ya ce a bari ma 'ya'ya da jikoki har da jikokinsa na 'ya'yansa mata sun shiga ciki amma wajen gado ba sa ciki ina fata an gani wannan shi ne tsarin fikihu to ba za a sayar da wannan gidan ba har abada haka za a yi ta zama amma duk sauran dukiyarsa za a yi lissafi a raba to amma kun san mushkilan yanzu abinda na yi experience daga gadon mutane da yawa sun yi wakafi da hubusin ainihin gidan duk wanda ya zamo yana da bukata ya zo gidan ya zauna to sai ya kasance waɗansu da suke da ƙarfi ba sa gidan ko wanda ba ɗakinsu ne suke zaune a gidan ba sai kasance ba su kulawa da gidan gida yana lalacewa waɗansu ma akwai familin da suka zo suka tada rikici ƙarshe hubusin haka muka zauna aka yi tifaki kawai a soke hubusin a raba gidan aka raba gidan bayan duk an gama raba gado aka zo aka raba gidan aka yayyanka muka ce sauran kuma kun je lahira ko a yi rikici da wanda ya hubusin idan ya fi sauki ya fi sauki in ka ce za ka bari haka to ƙarshe za a bar shi ya lalace sai a rasa wane ne zai yi control ɗinsa amma a yanzu idan mutum ya ba da hubusi ko wakafi to ya samu wasu kwamiti na amintattu ya ba su ba 'yan tuwa-tuwa ba saboda in aka samu wani ɗan duniya to zai zo tungiyar ki ta saurar da sannu da sannu zai kore su ba ga ki muna gani ba islamiyya ce za a gina a kira mutane su zo a dauki islamiyyan a danka ma wani malami sai ya zo bayan ya fahimci abubuwa sai ya ta dabara duk waɗanda suke ciki sai ya kore su sannan kuma ya zo ya yi takarda ya mallaki islamiyya wata shari'a sai an je lahira saboda duk abin da aka yi hubusinsa ko wakafinsa ba a yi wa mutum daya yanzu kamar masallacin na wannan masallaci na waye me yan kwamitin masallaci ne na izalan katagun local gamma eh okay na shugabanni saboda haka duk lokacin da shugaba ya ga dama da yan kwamitin sai su zo su sayar da masallacin a'a ai ba zai yi ba saboda yan ka riga ka gina masallaci to ka gina ma Allah ne masallaci ka danka a hannun Allah to haka ma duk islamiyyan da ka gina ka ce na community ne to ka danka a hannun Allah ne amma in ka kira wani mutum ka baki to ka baki kyauta ne ran da duk ya mutu ƴaƴansa suna iya sai da makarantar warai da gaske tunda ka baki shi kadansa amma in ka kira committee ka ce gashi na danka a hannunku to hubusi ne wakafi ne mafiya yawa ya fi fitowa masallaci tunda ba a sai da masallaci amma muna gani yayan DRA nawa suka sai da masallatan iyayensu sai akwai waɗanda ma masallacin da aka gina suka rusa suka mai da ki gareji gareji na mota irin gida a bakin hanya din nan ya ga babu masallaci sai ya ce kawai wani ɓangaren gidansa ya ce kawai a rusa aka gina ɗan masallaci duk da gaza cewa ya ce Allah ga naka a je a haka man bana lillahi masjidan kamafati kafatin بنى الله له بيتا في الجنة وفي رواية بنى الله له قصرا في الجنة يقول لي جنا ما الله ما صلى شيء كما يشيء كم أنقوا تو الله ذي جنا مستبيني أتكين جنا الجنة دون سبب دبايا دكاي ما الله هكا الله ذي ما كبتيان منك ودا كذو مي جنا يا رسول كذو كيا كيا أكسامو سما رسا كنيا أتكين جنا kace su Allah baran ba su yadda ba a raba har da masallaci to sautai kuma ka zo aka raba wani cikin yayan yantaka masallacin ya fada yace da mun zo an dame su kawai yasa aka rufe masallaci can wani lokaci kuma ina ya mayar da shi gareji na mota sun da riga an raba gidan kun ga hatsari ne duk inda aka gina masallaci hubusi ne saboda haka in makaranta ce ma to ka samu community ka samu committee amintattu ka danka musu su kuma za su rinka wato caccanzawa tsakani a cikinsu idan wani ya rage ya maida abin mallakansa to in ya je lahira Allah ba zai bar shi ba ina fata an gani to haka ma mota in aka dauko aka ce ga mota nan an bayar sai sabilillahi hukunci ne wakafi ne motan da aka bada izala sai wani ya je ya sayar wani malami ai ba zai yi ba sai dai su kwamiti su zauna su ce motan nan ta lalace bari mu sayar da ita mu ɗauki kuɗin mu yi amfani da shi a kaza domin duk abin da ya shafi wakafi ko hubusi mutum da ya baya yanke hukunci to Khalid yana da ire-iren waɗannan abubuwa sai ya mayar da su wakafi amma suna riƙe a hannunsa wannan ya gwada ran da ya bar duniya to iyalansa za su ɗauka su ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa yace fa innakum tazlimuna khalid fa amma khalid amma kun ga khalid bin walid fa innakum tazlimuna khalid yace lalle kuna zaluntan khalid ne faqad ihtabata adra'ahu wa atadahu fi sabilillah hakika yayi hubusin wato sulkuna sulkuna ko kace na yaki da kuma kayayyakin yaki atada wato tarkace na yaki fi sabilillah saboda Allah saboda haka shi ba sai ya fidda zakka ba wa amma Abbas yace amma baffana Abbas kuma kamar yadda muka faɗa baffan annabi ne kuma sa'an manzon Allah ne don zakanin su shekaru biyu ne ko uku kacal yace fa hiya alayya wa mithluha zakansa na kaina da kwatan kucinta na shekara biyu saboda annabi ya karbi zakan a wajen yasa aka ce ya halatta shugaban musulunci yace alhaji wane tunda kana bada zakka da mun ka saba kana ba mu zakka domin ayyuka na addini to muna da matsala kaza ka ba mu zakkan shekara biyu abin da ya faru kenan kun ga wani irin hukunci zakkan shekara biyu annabi ya karbi ta shekara ta farko ya sake karban ta shekara ta biyu amma ka ga ba za ka ce manzo Allah ya karba kawai ya cinye kuɗi ko ya yi amfani da shi a gidansa ba saboda waɗansu ayyuka na addini sai ba sai an tsaya ana bincike ba mutane sun yarda da shugabanci daman haka ne yasa ake son a samu ajiji wanda zai ringa kwatantawa to ya karbi zakkan shekara biyu ya ce ba ku sani ba sai na faɗa muku ba ya ce ku bar shi ba hana zakka yi ba na karbi na shekara biyu ne to ya halatta a karbi na shekara biyu mai yiwuwa wannan shekara ya yi lissafi kudinsa miliyan biyar ya kai zakka divided by 40 an ɗauki zakka an bayar ko miliyan hudu sau 40 shi ne 100,000 ko an ɗauki 100,000 an bayar ya kace 100,000 nan ya kasa ka ba mu na shekara ta gaba ya ba da na 2024 ya sake ba da na 2025 to sai ya ɗauki 100,000 ya sake bayarwa to waɗannan shekaru guda biyu babu zakka kan sa idan aka je 2025 mai yiwuwa tsakiyar 2025 sai ya yi lissafin dukiyarsa sai aka samu ta kai miliyan 10 to ba sai ya yi arias ba ta sha sai ba sai ya yi arias ba ta sha tsarin musulunci kenan domin saboda wancan a can bayan da ya bayar shi ma taimako ya yi to musulunci ba zai takura shi ba ina fata an gane amma ya alhaj ba kai za ka zauna ka ce bari ka bada na shekara biyu nan gaba ba don ka ji sauƙi ka ji bulus ba haka yake yi ba sai idan akwai wata buƙata a ce to a roƙe shi ya ba mu na shekara biyu ko shekara uku to shi kenan in ya riga ya ɗauka ya baya zai yi lissafi ne da kuɗin da yake da shi a lokacin to duk abin da ya ƙaru riba ne tunda yau idan yau ka yi lissafin dukiyanka za ka fita zakka ka samu miliyan hudu ne ka ɗauki 100,000 ka bayar tunda kasuwanci ba yadda ba ya kamawa yau din nan ka ɗauki 100,000 ka ba da zakka washe gari ba a kai 24 hours ba kawai sai ga wani business ya shigo maka kayi kawai sai ga riba kuɗi ya koma miliyan 7 za ka koma ka yi lissafi ne ka ce bari ka kara bisa 100,000 da ka ya riga ya wuce mutumin da ya girbe amfanin gonarsa a ranar da ka girbe ya kai ka tattara ka fitar da haƙƙin Allah ya kamata ce mutum ya fitar wa atu haqqahu yawm hasadi to sai ya kasance an yi aiki har wajen magariba duk an gaji an tara gaki an tara za a yi lissafi duk an gaji sai ka ce duk a rurrufe a bari sai gobe goben da aka zo sai aka samu an tace to sai ka biya sai ka biya saboda ya wuce lokaci haƙƙin Allah sai an biya in ka ɗauki naka ka ajiye zakkan ma aka zo aka ɗauke shi ma sai ka biya in ka ɗauki zakka ka bayar ka ɗauki zakka ka bayar ka bar naka aka zo aka ɗauke ka gobe sai ka shiga bara sai dama haka ne wannan shi ne sannan kuma sun makala sai annabi ya ce ya Umar ya ce ya kai Umar wato shugaban kwamitin da ya naɗa kenan ya ce ya ma sha'arta shin baka sani ba anna amman rajuli sin wabe bafan mutum ai takwaran babansa ne idan babu babansa shi ne zai maye gurbi duk da kasancewa sa'ana ne amma shi babana ne sai tun da ɗakin su ɗaya da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wani lokaci ake kushe in shiya don ba yadda za su yi zuriyan Abbas bin Abdul Muttalib su ce za su ba sa cikin ahlul baiti dai alhali kuma ga shi iyayensu tushe ɗaya dalilin da yasa wannan lokaci yake bayani akan abubuwa dalla-dalla kin domin mutane su gane kar wani yazo ya wuce da su a gefe
tushen su daya ne
wannan kenan
saboda haka wannan hadisi ya karantar da mu waɗannan mutane guda uku an ce mu annabi sun hana zakka sai annabi kuma ya warware kowa da matsayinsa
ibnu jamil
malamai sun ce haka sunansa yake da haka yi shahara da farko dai munafiki ne amma sun ce daga baya ya tuba zakkan da ya hana ya biya dama idan mutum ya hana zakka to daga baya sai ya tuba sai ya yi lissafin duk shekarun da ake bin sannan sai ya fitar da zakka idan ya manta yawan adadin kudin to ya yi kiyasi daya yake da mutumin da ake jinsa salloli na farillai ya kasa sanin guda nawa ne ake binsa to sai ya kirdado ya yanke adadi wanda hankalinsa zai kwanta sai ya biya to haka ma wajen zakka ina fata an gane to zance mafi inganci ibnu jamil da farko ya hana amma daga baya ya tuba kamar yadda tarihi ya nuna sannan Khalid bin al-Walid shi kuma yayi wakafi yayi hubusi yasa annabi yace babu zakka cikin dukiyarsa saboda abin da ya rage bai kai yayi zakka ba baffansa kuma lalle yana da dukiya amma annabi ya karbi zakkan shekara biyu shekaran farko da shekara ta biyu saboda haka guda biyu ba su da matsala guda ɗaya ne yake da matsala wannan kenan sai hadisi na gaba an Abdullahi bin Zaid bin Asim al-Madini radiyallahu anhu qala لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يؤت الأنصار شيئا وكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وآلة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رهالكم لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشئبا أو الوجه أو شئبا واديا وشئبا لسلكت وادي الأنصار وشئبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ولا حديث يناديه duk da yawansa mahallu shahid waje ɗaya ne kawai ɗaya daga cikin waɗanda za a ba su zakka innama sadaqatu lil fuqara su ne jinsin mutane guda takwas amma ana iya ɗaukawa ba da mutum ɗaya kana da dukiya za ka fitar da zakkanka mai yiwuwa miliyan guda ko miliyan biyar kana iya ce wani ga zakkata a dunkule miliyan biyar sauran mutanen da ba ba su ba suna da bakin gunaguni ai ba su da bakin gunaguni ba su da bakin gunaguni saboda wata maslaha kana yi dunkulewa ka ba da mutum da ko ba sai ka ce zakka ba ka ce gashi naira miliyan biyar ko gashi miliyan ɗaya duk matsalolinka ka je ka warware amma kar ka sake zuwa to in aka baka miliyan guda a dunkule ai ba za ka sake bayyana ba bai kamata ka zo kana roƙo ba kai kuma to a shari'ance ya halatta duk da kasancewa akwai mutanen da suke ta tsammani in kuma ka ga dama sai ka kakkasa musu ka kakkasa musu to su mutane sun fi son kasaftawa saboda kowa ya samu abinda zai samu amma ko mutum ɗaya ka ɗauka ka bashi rai to bari mu fassara hadisin nan hadisin Abdullahi bin Zaid bin Asim al-Madini
رضي الله عنه أما إن كنتم كرمتوا لكم يتي عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني إن ذاك هذا عاصم المازني نل إن ذاك قباب أما سبو دفاتوا أنا في تدشي shi sahabi ne baya daga cikin waɗanda suka shahara amma an tabbatar yayi fati suka yace wajen yakan annabin ƙarya sai shi da mutanensa Musailama sun kazo Musailama zalaya inji turawa yayi fati suka yace kun ga zamanin khalifancin Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu anhu to shine yace yana bada labarin abin da ya faru a yakin Hunain kala yace lamma afa Allahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya bada annabin sa na fayu na fayu dukiyan fayu ita ce dukiyan da aka same ta ba tare da yaki ba ganima ita ce wanda aka yi yaki rikabi bitan jahiliya ina fatan an gane zakka kuma don akwai hanyoyi na samun kudade a musulunci zakka mun riga mun yi bayani sadaka mun yi bayani kyauta ma layinta daban gado ma layi daban harkokin kasuwanci ma layi daban sannan sai saka da kwace su ma suna daga cikin hanyoyin da ake samun kudi amma su haramu كتاب الخراج نعم دوينا daga cikin abin da Allah ya bada annabinsa da fayu dukiyar da ba a yi yaki ba to amma malamai sun ta maganganuwa na suka ce saboda me saboda fayu a yakin Hunain an yi yaki eh tunda ya ce yau ma Hunain a ranar yakin Hunain suka ce ya ambaci wannan a matsayin fayu kawai tajawuzan amma ganima ce kuma Hunain wato wani gari ne wanda yake kusa da Ta'if ta bangaren Arafa lokacin da annabi ya yi fathu Makka sai ya wuce Hunain ya je da sahabbai da rundunan mutane sun kai 10,012 kafin fitan annabi da mutane 10,012 babu yakin da annabi ya fita da mutane 10,012 kun ga adadin mutane a wancan lokaci suna da yawa kamar yanzu ne kace 10,012,000 saboda mu a wajenmu 10,012 ba wasu jama'a ne masu yawa amma ya tafi da mutane sun kai 10,012 saboda bayan ya yi fatu Makka to mushkilan da aka samu akwai sahabban da suka daɗe tare da shi suna da experience sun san tsarin yadda abubuwa suke to sai aka haɗu da wasu sabbin mutane wanda kusan ninkin su ne su kuma da yawan su jahilai ne ya ce zai tafi Hunain suka ce za su bi sai kuma bai ce musu su dakata ba aka fitar da runduna mai yawa da yawan su ma suka yi gaba suka riga annabi su yanzu za su yi yaƙi na farko a ƙarƙashin annabi suna tafiya cikin taɗe-taɗensu suna ce lan nughlab al yawma min qilla kawai irin suna tadi nan su ce yau yau ba rundunan da za ta rinjaye mu saboda sun ji labarin hawazina wanda suka taru za su yake su gudu ce 4,000 ba su kuma sun fito 10,012 suna ce yau kan wai yan kadan su rinjaye mu ba su ba wato za a kashe na kashewa muna nan daren da kan yasa karka yadda da cika baki duk inda za a je kana cika baki wallahi karka yadda sai Allah ya kunyata ka don abin da ya faru kenan saboda haka suna tafiya suna tafiya su kuma waɗancan sun yi tunani sun tara duk dukiyoyinsu waje guda da matansu da ƴaƴansu waje guda to akwai duwatsu sai suka ce mutane su hau duwatsu akwai hanyoyin da za a bi dole sai ka bi tsakanin duwatsu suka je kowa ya haukan dutse ya ɗauki kifiyansa musulmi na gaba suna zuwa su yi musu ruwan kifiyoyi shine kaman harbin mutum daya kawai ruwan kibiyoyi za a yi musu shikenan wanda ba san yaki ba suna gaba annabi yana can baya kawai kafin annabi ya ankara kawai sai ji mutane suna ta hawar sa suna dawowa saboda da wasu ƴan kaɗan suka wuce ainihin matsatsin duwatsu kawai sai suka yi ta harbi da kifi a gabansu ruwan kifiyoyi saboda duk wanda ya san yadda ake harbi da kifi daga wajen mutum kwararre ya san bala'i ne saboda lokacin da zai zaro fa ya sa ya harba wato yadda ka san kiftawa da bismillah haka su suke kuma su riga sun tsara ya sa sai musulmi suka rikice na gaba sai suka dawo baya suka yi ta haura annabi suna ta tserewa maza Allah ya ga mutane suna ta tserewa to sai bai fasa tafiya ba sai ya ci gaba da tafiya a lokacin da yake wannan tafiya akwai babban sahaba shi yana da murya saboda Abbas babba ne in garman mutum ne yace ka yi kuwa ka kira mutanen al-muhajirin da al-ansar domin su ne wanda aka kira su za su zo da ashabu as-samura da wanda suka yi sulhul hudaybiyya suka yi mubaya'a wa annabi a karkashin bishiyar nan ta hudaybiyya shine daga muryarsa yana rike da alfadaran annabi manzo Allah yana kokarin ya kutsa shi sai ya bi tsakanin waɗannan duwatsu su kuma suna rike shi saboda shi ba zai dawo ba saboda annabi ba ya gudu warai da gaske duk matsayi ba zai gudu ba yana ce anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib yace ni annabi ne ba ƙarya ba ba zan gudu amma dai an samu mushkila shine aka yi ta kira to da suka ji muryan Abbas sai suka gane shine al-muhajirun wal ansar da asabu samura shine suka yi ta samu amma sahabin wanda suka musulunta da at-tulaqa da ahlu makka wa ma hawlaha ina to sun tsere ya sa musulunci kan yi uzuri ma wani lokaci majahili dama wanda ya karbi musulunci da wuri akwai abin da bai kamata a ji a sa shi ba mutum bai dade da karban musulunci ba an zo za a yi sallah sai wuce gaba da aka zo za a yi jana'iza ma sai wuce gaba to me zai faɗa in zo sallar jana'iza me yasa ya wuce gaba saboda ya ji addu'an da ake na jana'iza ba fili yake yi ba amma dai akwai ruwayan da aka ce a yi a bayyane ma kowa ya ji duk wani ya yi sallah tare da annabi auku bin malik al-akja'i kusa da annabi sallan dawa kan wani yaro ya ji addu'o'in da annabi yake yi ya ji komai gaba daya abdullahi dan abbas ya zo zai sallan dawa ya karanta fatiha a fili har da sura suka ce yaya ya ce sunna abin da ya faɗa musu kenan sai shi malik bin auf al-akja'i ko auku bin malik al-akja'i shi da ya ji wannan yake cewa fatamannaitu yace wallahi yayi kurin da ba a ce shine gawa annabi ya masa waɗannan addu'o'in da ya yi ma wannan jinjiri yaro to shi yasa wani lokaci dole akwai inda za a bayyana domin saboda kar wani ya ɗauka kan wallafa ne wanda yake sabon musulunci akwai abubuwa da dama wanda shi bai san yaya ake yi ba kamar mutum ne ya zo masallacin nan bai san tsarin ku ba yace zai zo ya muku karambaniya kan waɗansu abubuwa musulunci bai yarda da haka ba bai yadda da haka ba saboda haka shi kenan don yana shugaban izala sai zo masallacin nan kawai ce mala ali koma baya gyara sahu ai ka gani ai ba daidai ba ne duk da kasancewa lokacin shugabanci kana abun nan yanzu idan hakimin wannan yanki ya zo ko mai anguwa ko sarkin garin nan ya zo dole za ka ba shi waje amma shi ma tunani zai yi sai ce a ina limamin ku bismillah don ba haka ba zai yi wani abu wanda ku ba amma saboda shugabanci ko shugaban karamar hukuma a ce masa bismillah kafin mai isha'i nan sai shugaban karamar hukuma ya zo don an zo sallar isha'i shi za a baki tunda shi ne shugaban karamar hukuma ya ja mu sallar isha'i kuma a makala masa lafiya kan akir jauta to ai shugaba ne hakkin to kage in ya gane haka me ya kamata yi yawa ne ah ku ko ina limamin ku na yanda muke kawai to haka yake yi
eh to a wannan waje na Hunain annabi shi ya tsaya to su da suka ga annabi ya tsaya da sauran mutane tunda ba su san ina annabi yake ba suka ga mutane suna taruwa sai suka zo da ta duka tsorata yasa Allah ta'ala ya bada labari wa yawma Hunain iz a'jabatkum kathratukum ai suna ganin yawan su ne amma me bai amfanar da su da komai ba suna zuwa suka juya a guje amma akwai waɗanda ba su juya ba to shine aka yi wannan yaki bayan an yi yaki tunda su riga sun tsorata shine suka gudu suka bar dukiyoyinsu da ƴaƴayensu da komai nasu wanda musulunci bai taɓa samun ganima mai yawa kamar sa ba da annabi yasa aka tattara su sai yace ba za a raba ba saboda me saboda yana fahimtar za su dawo za su karbi musulunci aka wuni aka kwana ba su zo ba sai yace a raba dukiyoyinsu amma bar matansu da yayansu kuma abin da ya faru kenan aka raba dukiyoyi wasu suna ce a raba matan da yayan yace ba za a raba ba bayan sun tafi sai waɗansu suka ce kai annabin nan sun yadda gaskiya ne a naɗa kwamiti su je su same shi sun sadu da yanzu duk za su karbi musulunci amma da matansu da yayansu da dukiyarsu duk a tafi da su wasu suka ce wallahi su gara su mutu ma kawai shine aka zo aka ce ga wakilin Awazin sun zo maza Allah ya ce da man nayi tsammani ya ce amma me yasa kuka yi jinkiri sai ya ce to da matansu da ƴaƴansu ya ce duk a mayar musu tunda sun yadda za su karbi musulunci to amma dukiyarsu a raba ya za a yi ya ce to wanda nake da iko a kansu su mayar da abin da aka ba su na ganima amma sauran zai ce tun da na riga na yi na raba kuma haƙƙi ne ya zamo naku ina son ku dawo musu da shi idan Allah ya sake bani zan ba ku ninkin ba ninkin wasu suka dawo wasu kuma suka yi gaba kar ma a gansu a ce su dawo suka yi gaba dama ana samun ire-iren waɗanda to in aka zo rabon ganima akan kasa kashi biyar ne kashi hudu bisa biyar za a raba ma waɗanda suka halarci yaƙi kashi uku na wanda ya yaƙi a kan doki kashi ɗaya na wanda ya yaƙi a ƙasa kashi ɗaya bisa biyar wannan na Allah ne da manzonsa da marayu da miskinai da su wane ne annabi shi zai rike a wajensa to wannan ɗaya bisa biyar ɗin nan da ya rage a wajen annabi to sai ya zaɓi waɗansu mutane waɗansu manya-manyan mutane na kewayen Makka sai ya rarraba musu kyauta sai mutanen Madina ko kuma sai ba su ji daɗi ba sai suka ji wani abu a zuciyarsu har wani ya faɗa magana aka ji aka faɗa ma annabi sai ya ce a tara su a wani waje ya ce in ba ɗan Madina ba ba mutumin Madina ba kar kowa ya shiga kar kowa ya shiga cikinsu zallan ‘yan Madina ya sa aka tara su ya shiga wajensu shi ne malam zai faɗa mana amma kafin mu je abinda annabi ya faɗa musu a ƙarƙashin wannan ne aka ba da dama ma shugaban ƙaramar hukuma ko gwamna ne ko shugaban ƙasa dukiyar mutane da ke hannunsa da waɗanda za a yi musu ayyuka da waɗansu kuɗaɗen da ake kira na security ne ko na pocket money ya zaɓi waɗansu mutane ya ba su kyaututtuka amma da adalci ba da zalunci ba saboda haka in an kawo kuɗin ƙaramar hukuma yanzu kamar wannan ƙaramar hukuma babban ƙaramar hukuma ce ina jin akan samu ya kai miliyan 200 sai a ce miliyan 150
za a yi aikace aikace na tsawon wata guda sauran miliyan 50 sai ya ce to wannan watan a zabo limaman juma'a da na'ibansu banda na kamsu salawatu sai hakuri to sai a zabo su sai a rarraba musu mai 500 mai miliyan 1 mai 500 mai miliyan 1 wani wata sai ya ce a duba dattawan anguwa waɗanda ba su da lafiya kawai wani ya daɗe bai fito ba a zakulo su wani ba ya rashin lafiyan ba ne wani tsabin talauci ne da fatara ana ba shi 500 ko miliyan ne za ka sami shi a kofar gidansa yana ta kaɗa ƙafa yana fifita ya yi fitilin ne abubuwa da yawa to kun ga su tsarin musulunci ya yarda da wannan amma duk shugaban da zai keɓance danginsa to zalunci ne zalunci ne ko family and friends zalunci ne amma abinda za a yi ta rarrabawa wanda ba a yi san hawa ba ma bai san sauka ba ya ji ya rike kuɗi a ce ga ki gwamnati ce ta baka 500 ko miliyan ɗaya ai wani ma zai ce duk laifuffukan su Allah gafarta musu ko ba ka bane to wannan musulunci ya karantar da haka to kuma annabi shi yayi haka ne domin ya jawo hankalin waɗannan sun musulunta ba su daɗe ba yasa ya dubi shugabannin su a tsarin shugabanci yanzu ne idan an ɗauke a matsayina na shugaba sai wani ya ce a'a shugaban izala ga naira miliyan guda na baka kyauta to bai kamata in cinye miliyan gudan nan ni kadai ba tunda an ce shugaban izala ga naira miliyan guda inda ba na shugabancin izalan ba za ba naira miliyan guda ba to in na karbi naira miliyan gudan nan sai in zo na yi lissafi tsaf kun ga dai zan ci 300 ko 400 dai a ciki eh mana to kaga sauran masu yin duba in ci a mataimakina kai ma ga kaza ja bakinka ka yi shiru wane ne liman wane ga kaza malam wane yana karantarwa waje kaza kai ma ga kaza ina aka samu wannan kai dai kai ta addu'a to haka ake yi haka ake yi saboda me saboda shugabanni ana ba su ba wai domin saboda su mallake bane su ya su kawai eh domin saboda mutane da yawa su amfana eh kada abinda da kai ko to wannan kenan to me ya faru kasama fil nasi sai annabi yayi rabo a cikin mutane wa fil muallafati qulubuhum kuma yayi rabo a cikin wadanda ake kokarin jawo hankali wato hankulan wadanda suke shugabanni ne ba su dade da musulunta ba walam yuti lan fara kai'a amma mutanen madina bai ba su wani abu ba alhali kuma lokacin da yaki ya rikice ya ce a kira mutanen madina kuma an kira su sun zo faka annahum wajadu fi anfusihim saboda haka sun ji wani abu a ransu iz lam yusibhum ma ataba an-nas saboda abin da ya samu mutane bai same su a rarraba don an ce a lokacin ne annabi ya bada su abu sufyan hadda su abu sufyan da al-aqra bin hadith da sauransu wani ya bashi raƙuma 100 wani ya bashi 50 don kyautar nan da ake faɗi na gaskiya ne fa kyauta da gaskiya ake yi ba wai kame-kame ba ne ba kame-kame ba ne saboda haka yanzu aka yi misali a ce hukuma za ta yi kyauta ma limamin masallacin nan da gaske wanda za ta yi domin ta rikita ke ta kawo miliyan 10 ta ce gashi ina ji ai wannan ya karbi miliyan 10 ya bar garin nan kenan sai bauchi sai mu dai to tun da za ka gudu ka bar mu mu kuma dawo mana da miliyan 10 ba za mu baka mun fasa to ya ba su kyauta ta alfarma da aka zo sai aka zo kan wani sai annabi ya ce a bashi 50 da aka kai masa 50 sai ya ce 50 sai aka ce wani ma 100 aka bashi wani ma 100 aka bashi ya ce sa'o'in nawa aka ba su 100 ni aka bani 50 sai yace to ko ajiye 50 din kawai sai ya sa kayan sa sai ya fito sai ya samu annabi tun kafin manzo Allah ya dawo Madina yazo da wadansu abiyat nasa yace ko a cikin community mutanen da ka ba su 100 din da nafi su martaba nafi su daraja yace to an ba su 100 ne an bani 50 wannan za a ci gaba da maganan cewa ni ka kaskanta ni ka bani 50 kaman su sun fe ni sai kai bayani ma annabi aka ce wannan jagora ne gaskiya saboda haka gashi ya fara gunagunin da yazo yayi da abun sai annabi ya ce ku kara maka da hanku shine aka kara maka da hanku yasa dalilin da yasa aka samu shugabannin suka taka sauran mutanen da ba su yarda da musulunci ba suka karbi musulunci duk wanda yaje zai kada fitina su ce baka yi ba zauna saboda hakan ba za ka karbi musulunci 100% ba ma dole ka hakura ina fata an gane to shi yasa sai mutanen Madina suka ce a'a mu mu rako shi Makka an zo an ci binnin Makka ya ce mu yi gaba domin saboda me saboda arfa ai gaba ne ba hanyar Madina bane ba hanyar Madina bane Hunain da Taifa kuma suna can gaba ne kuma mu rako shi mutane sun watse mu mun tsaya an yi yaki yanzu kuma an samu ganima ya ba da mutanen Makka ba mutumin Madina ko daya shine annabi ya tara su fa ka taba hun yi musu kudu ba shine wanda yace mutanen Madina ne zalla za su kawo duk wanda ba dan Madina ba ma kare shi da shine ya tara su a wani waje yace ya masharal anta yace ya ku mutanen Madina yace alam ajidkum dullalan yace ban same ku batattu ba fa hadakum Allah bi Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da ku a dalilina kafin zuwan musulunci ku ba musulmi bane ba musulmi bane ba haka bane yace wa kuntum mutafarriqina kuma na same ku kanku ba haɗe yake ba fa allafakum Allah bi Allah ya haɗa kanku a dalilina tsakanin kabilan Aus da Khazraj yaki suke sai da suka shekara 100 suna yaki yaki akan me akan raƙumi akan raƙumi amma mutanen da aka kashe ba san yawan su duk lokacin da wani kawai abin ya zo ya motsa masa kawai sai ya tafi kabilu ne guda biyu tushen su daya amma a cikin gari amma ba su ga maciji da juna ko waɗanda suka zo binnin Madina a binnin Makka a wancan lokaci kafin annabi ya hijira sun zo fa binnin Makka ne domin su samu magoya bayan da za su taimake su su yaƙi ɗan uwansu sai suka ji annabi na wa'azi sai suka ce kai amma wannan ya fi alheri daga abin da muka zo nema mu saurare shi shine da suka saurare shi suka musulunta shi kuma annabi da ya zo ƙarfi da yaji ya haɗa su ƙarƙashin tutar musulunci al-Aus wal Khazraj shi yasa ya ce wa kuntum mutafarriqina kanku daban-daban ne fa allafakum Allah bi Allah ya haɗa kanku da ni wa alatan kuma na same ku kuna cikin talauci fa aganakum Allah bi amma Allah tabaraka wa ta'ala ya wadatar da ku da ni don a lokacin al-Aus wal Khazraj asalin larabawa su sun fi kowa talauci saboda yahudawa sun zo sun mamaye su ne masu kuɗi banu Quraiza da banu Kainuka da banu Nadir su ne unguwansu ma daban ganuwansu ma daban waɗannan larabawa suna gefe amma da annabi ya zo to shikenan waɗancan kuma sai suka tsorata tunda annabi yana amfani da wahayi akwai abubuwa da dama kawai sai suka farfado sai kowa yana sha'awa ya zo wajensu kullama kala kai an duk lokacin da annabi ya je gaba ya faɗi magana qalu Allahu wa rasuluhu aman sai su ce Allah da manzonsa su suka fi cancanta su mana gori wato abinda annabi ya faɗa daidai ne kala amma duk da haka sai annabi ya ce ma yamna'ukum an tujibu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa ba za ku amsa ma annabi ba faɗin Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzonsa su suka fi cancanta su yi gori wannan amsan bai isa ba abinda su suke nufi Allah ne ya sahhale musu wannan a dalilin manzon Allah sun yarda. To amma sai yace amsan bata wadatar ba, su sake karin bayani. Qalu Allahu wa rasuluhu aman, suka ce Allah da manzon sa suka fi cancanta su gode, ba su da wata magana sai wannan. Malamai suka ce ba dukansu ne suka yi magana ba, shugabanninsu ne ya sa su yi magana. Yasa wani lokaci mutane ba su da hankali, abin da ya shafi shugabanci ba za su kiyaye ba. Ni yanzu ko da wani azzalumin shugaba ne ya shigo, muka karbe shi hannu biyu muka ba shi kujera muka ce jawabi, kamata ya kowa ya saurara, kowa ya zalunce ka ya hau. Amma ka ce ba mu yadda ba, to ba daidai ba ne a tsarin musulunci ka kauce. In ya zalunce ka ce kai wane ne, ba za ka nima tashi ka fita. Ka ji Allah ya taba shi kenan ba. Da ya amma mun zo mun karbe shi mun ce ya zo ya zauna, kuma ka ce ba ka yadda ba, to kuwa ka tsotsarta kenan. Wanda ba domin ya zo ba mai yiwuwa inda yake ba kai saka je ba. To wani lokaci yana da kyau a yi biyayya ma shugabanni. Su karan kansu shugabanni in aka ce waje kaza ne za a je a yi jawabi, to sukan duba wanda ya cancanta su yi jawabi, sukan ce kowa ya yi shi. Saboda kowa akwai inda ya dace a ce ya yi magana, akwai inda bai dace ya yi magana. To a ringa haƙuri. Saboda haka shugabanninsu suka ce su abinda za su faɗa ke. Kala sai annabi ya ce Allah sarki ya ce lau shi'itum, da kun ga dama laqultum ji'tana kaza wa kaza, inda kun ga dama da za ku ce ka zo mana kaza ka zo mana kaza. Suna da abin faɗa amma ba su faɗa ba. Sai ce inda kun ga dama da kun faɗa. A wata ruwaya sai ce da za ku ce kunta masdulan, an tabar da kai mutanen garinka inda aka haife ka da ‘yan uwanka sun wulakanta ka, mu muka karɓe ka, sun ƙaryata ka muka gaggata ka, sun yi watsi da kai muka tattaro ka, sun ƙi taimakonka muka taimake ka. A wata ruwaya abinda annabi ya faɗa ya ce da kun faɗi haka kuna da gaskiya. Saboda shi ma ai annabi shi da kansa ya so ya fita ya bar birnin Makka saboda tsaban mafi a shekara ta goma. A shekara ta goma annabi ya tafi Da'ifa, aka masa wulakancin da bai taɓa tsammani ba. Shi yana tsammanin a Da'ifa zai zauna, inda sun ba shi haɗin kai da Da'ifa ne ake magana ba Madina ba. Amma suka masa wulakanci, suka sa wawayen samari kamar a ce ‘yan shaye-shaye kenan, suka zo suka masa wulakanci suka koro shi. Lokacin da ya fito bayan gari sai ya kasance dab da bayan garin Da'ifa akwai manya-manyan gonakai na mutanen Makka, ‘yan uwansa ne. Sai wani bawansa ya zo ya ce ga malan uwanku an koro shi, kuma addinin ba ɗaya ba. Su a Makka ba sa goyon bayansa, amma da aka zo aka ce musu ga ɗan uwanku fa an koro shi ana ta jifansa, suka ce ana jifansa wane? Aka ce Muhammad. Muhammad din? Suka ce me ya kawo shi garin nan kuma? Shi kuma ya zo da awa. Sai suka ce ma yaransu maza-maza ku je shi da mutanensa duka ku taro da su ku shigo cikin gonan nan, ba wanda ya sai shigo, kuma abin da ya faru kenan. Suka shigo cikin gonan, bayan sun shigo suka ce to ku kai su waɗansu, ba su haɗu ba, saboda ba sa son su haɗu da annabi. Amma kuma kishi na ‘yan uwantaka ya sa su suka yi haka, suka ce ku je ku kai masa ruwa ku kai masa abu, sai komi ya lafa tukuna, sannan ku gwada masa hanyar da zai kama hanya ya koma Makka. Shi ne aka tura wani, da aka tura wani annabi ya huta, bayan ya gama hutawa da shi da ɗan rakiyarsa aka kawo masa ‘ya’yan itace da ruwa da zai taɓa ɗan ice, sai ya ce bismillah. Sai ɗaya daga cikin bayin da aka turo su ya ce bismillah, ya ce ni fa tun da na zo ƙasan nan ban taɓa jin wanda ya yi bismillah ba, sai kai ya ce to ai ni annabin Allah ne, duk abinda zan yi dani da bismillah. Annabin Allah ya yi daga nan kuma sai tashi shi kenan. Ya ce ya ce kai mutumin ina ne? Ya ce ni mutumin ninawa ne. tuni nawa ce Allah sarki garin annabin Allah annabi Yunus bin Matta saboda haka sai shi wannan bawan sai ya sake ce ai ni na zo da musulunci kaza kaza sai bawan ya ce a bari ya karbi musulunci shine ya karbi musulunci to garin wai yana so ya godiya ma annabi tunda suna zaune kawai da ya sunkuya sai sun baci kafan annabi ashe wani ma'aikacin ya gani shi kuma dan gulma sai ya gudu sai ya je ya ce to ba wato yaron ku ba ya karbi addinin da ba ku karba ba shine aka ce maza maza a je a kira shi aka ce kai me yasa ka sunce abin da ya faɗa mini abin da ban tun da na zo ƙasar nan ba ji labari ba dama muna da labarin na kowani bawan Allah da aka yi shi Yunus bin Matta ya faɗa mun ɗan garinmu ne kuma na ji shi ya yi bismillah suka ce zai ɓata maka addininka zai ɓata maka rayuwarka kar mu sake jin ka yi wannan magana ka je in ya gama cin abinci shi kenan ka gwada masa hanyar da zai tafi ai ko haɗuwa ba su yi ba alhali masu lambun mutanen Makka ne amma mushrikai ne saboda sun gane wulakanta dan uwansu a wannan shekara ta goma annabi ya zo matarsa tara suna na Khadija baffansa Abu Talib ya rasu kuma waɗansu sun ɗaga masa ƙafa ne saboda nana Khadija ita tana da daraja in aka zo aka ce wane ya yi abu kaza sai ta ce a aika masa ya zo saboda tana da hali tana da kuɗi shi yasa jiya muka faɗa kuɗi mai albarka ya fi talauci da haƙuri saboda haka ta rasu ga baffansa Abu Talib shi ma ya mutu ya bar duniya to abubuwa sun taru sun yi yawa yasa sai Allah ya canza masa sai ya kawo mutanen Madina amma kun san kafin nan a lokacin kafin ya iso ne su kuma aljanu suka zo suka musulunta sai wa yusarafna ilayka nafar min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu anfitu suna zuwa suka ce ku saurara da suka ji wallau ila qaumihim mutahhirin qalu ya qaumana inna samina kitaban unzila min ba'di musa sai suka kama ba in Allah ya toshe maka ta wani waje sai ya buɗa maka ta wani waje to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan shekara ne mutanen Madina suka fara zo kuma lokacin da suka je suka jawo mutanen su shekara ta 11 suka sake zuwa ta 12 suka sake zuwa da annabci ta 13 shine suka zo da mutane sun kai 70 da wani abu aka yi yarjejeniya cikinsu har da mata guda 2 da Nusayba da ƴar uwarta manzo Allah ya hijira lokacin da ya hijira ya same su daban-daban ya haɗa kansu suka tsallake to shi yasa ya faɗa musu to amma kuma ba domin sun jawo shi ba to da ina zai je tunda ya je ɗaifa an kore shi amma mutanen Madina sun karɓe shi hannu biyu kuma lokacin da annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina wanda ya shigo Madina ana tsammani yake cewa a da alana kullu kai ya ce ranar kamar ranar idi ne ya sa ma waɗansu suke cewa yara suka yi ta wake-wake ta la'al badar wa alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina ma da'a lillahi hidayah أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت كربت المدينة ما دعا لله داعي تو كي تي جد كسان شوا أكوي بياني أكم ونا سنن كما مدعا النبي يدو ياي فقد آقى بين المهاجرين والأنصار الأخوة الإسلامية حتى جاءت الآيات القرآنية بعد ذلك فأبطلت الأخوة الإسلامية عند التوارث وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا أزو بن مدينة متمم مدينة يدع أنباشي أمقوا نمسلنشي يدعو كيش كمان أمقوا نجني yana da mata biyu ya sake ɗaya mutumin Makka ko muhajiri ya auri ɗaya yana da dukiya ya raba gida biyu ya ce ga rabi ka je kai harkokin kasuwanci ni zai riƙe rabi abinda suka yi ta yi kenan sai sa muhajirai suka samu gindin zama diris a birnin Madina sai inda kun ga dama za ku faɗi wannan sai amma ku yi hakuri ga abinda zan faɗa muku nayi wannan rabo ne akwai dalili ala taradawna an yasaba an-nasu bi shati wal ba'i yace yanzu shin ku ba za ku yadda ba mutane su ta tafiya da awakai da kuma shanun da na rarraba musu na ganima saboda an ce an samu dabbobin da yawa wata sabu na bin nabiyyi ila rihalikum yace ko kuma za ku tafi da annabi zuwa ga garin su da su dauki dabbobi su tafi da su za ku dauki annabi ne su kutun ku koma garin ku dai yace laula al-hijra yace wallahi ba domin hijira ba ba domin kauran da aka yi ba saboda asalin mahaifiyar annabi mutumiyar Madina ce sai mutumiyar Madina ce to akwai lokacin da wasu yan uwansa ma suka zauna a Madina ta wajen iyayensa ma za su ka dawo maka yace to ba domin wannan dawowar da aka yi ba la kuntum ri'an min al-ansar yace da na kasance mutumin Madina da a Madina za a haife ni saboda ku kwantar da hankalinku walau talakan nasu wadiyan mashifa wafi riwayatin au walau talakan nasu wadiyan au shaiba da mutane za su shiga kwari ko wani kwazazzabo ya ce la salaktu wadiyal ansari wa shaiba idan mutanen makka suka bi wannan hanya mutanen madina suka bi wannan hanya ya ce ni ba zan bi layin mutanen makka ba hanyar mutanen madina zan bi tun da na yi wannan hijira to na riga na zamo dan madina an ce wannan yana daga cikin abin da suka yi farin ciki don suna ta tunanin yadda ya waɗannan kyaututtuka wata rana zai koma garin shi ne ya gwada musu cewa babu komawa tun da ya zo madina ya zo kenan yana tare da su kuma al-ansaru shi'arun wan-nasu disarun ya ce mutanen madina su ne rigan ciki ya ce sauran duk mutane kakkaf gaba ɗaya su ne rigan waje mutanen madina su ne singila suna manne da jikin sakina sauran mutane kuma su ne wannan yan ciki ko babban riga maganganu ne masu nauyi ya faɗa musu ya ce sai dai kuma innakum lalle ku mutanen madina fatalkauna ba'di asara ya ce a bayana za ku ga fifiko iri daban-daban amma abinda nake ba ku shawari fasbiru ku yi haƙuri kar ku yi magana hatta talkauni alal haud har sai kun haɗu da ni a filin alkiyama a tafkin alkausara wato ya faɗa musu abinda zai zo nan gaba kuma ko yanzu idan ka ji Hausa da Kazara sun bata ko shugabanci ne ba sa kai Hausa da Kazara sun bata saboda annabi ya riga ya faɗa ya ce ku yi haƙuri ku imaninku ya fi komai to shi yasa malamai suka ce mutum yana da ƙarfin imani ana iya tsallake shi yanzu ni in aka bani kyautar miliyan ɗaya a nan masallaci zan yi abin nan sai in dubi Alhaji Aminu sai in ɗan bashi wani abu Zaharuddin ɗan bashi wani abu Usman ɗan bashi wani abu ina Allah rahama mai ɗanɗanawa ba ya ja musallan magariba shi ma ɗan bashi wani abu dan agaji na ma dan bashi wani abu kuma lalle kuma sai in tsallake shi to kun san wani lokaci akan yi haka abinda ya sa akwai mutumin da ba zai yi abin nan ba sai a babba da waɗansu in ya zo yi magana sai ya ce kai haƙuri in wani abu ya zo a dunkule kai ma za a baka duk da kasancewa akwai abin da kai kake ganin ya kamata a maka ba za ka ci wani abu a cikin zuciyarka to amma kar ka faɗa da shi saboda abin da mutanen madinan suka yi sun bayyana abin da ya dame su amma kuma ga abin da annabi ya faɗa musu ya ce mutane za su tafi da komai amma ni ina nan ina tare da su ba inda zan je ina nan ina tare da ku ku yi haƙuri to mahallu shahid namu a nan shine al-mu'allafatu qulubuhum suna daga cikin waɗanda ake ba su zakka sawa'un waɗanda suke musulmi ne ko waɗanda ba musulmi ba saboda haka al-asnafu samaniya bangarori guda takwas din nan da ake ba su zakka da fakiri da miskini da marayu da sauransu akwai al-mu'allafatu qulubuhum idan aka fitar da zakka akwai wanda ba musulmi ba a kusa amma na ganin yana gwada sha'awar sa da musulunci yana iya daukar zakka wani abu ba domin a jawo hankalinsa zuwa ga addinin Allah wannan kenan
babu don mu cikice lokacinmu gaba daya babin sadaqatul fitr zakan fitakai tunda yana da munasaba amma da kamata yayi a ce an kawo shi an hada shi da babin azumi kitabu siyamu shine wanda za mu ci gaba a darasinmu na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladi abinda muka yi kukure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته